الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا دعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باي حكا ينوى. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Litinin wanda ya dace da 9 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 3 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Je idan ba manta ba, mun tsaya a karshen aya ta 133, haka ne ko, da 29 kai da 29 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran. Yau kuma zamu tashi farkon aya ta 130. Kafin haka akwai yan tambayoyi da aka rubuto kadan daga cikin su. Mai tambaya na farko yana cewa, kai magana kan cewa wanda ya bada shaida akan Annabi Yusuf ba jariri bane ba, ba ruwaya da ta nuna haka, bayan ko akwai hadisi da aka ruwaito gashi kawo shi da sanadin sa. Hadisin yana cewa, takallama arba'atun wa hum sigarun fa dhakara fihi shahida Yusuf kafaka huna insha Allah. Wato bayan ya kawo yace wannan ma kadai ya ise ka. Na farko dai hadisin ka da'ifi ne bayan Allah. Tun wancan lokacin nace akwai hadisi amma da'ifi, ko kuma abin da bai tabbata ba. Ka duba cikin Sahih Da'iful Jami' as-Saghir, karkashin jerin hadisi na 4759, hadisi ne da'ifi. Hadisi da'ifi kuma ba a kafa hujja da shi. Sai ka nemo wani kuma. Wannan kuma yake cewa, ya rubuto cikin harshen Larabci, mai hukuncin mutanen da suke sallah akan tituna, kuma mata sukan wuce ta gaban su lokacin suna cikin sallah, kuma galibin matan ma kasiyatun ariyat, gasar tufafi amma tufafin da ba tufafi na mutunci ba, mai hukuncin sallar su? Ya tabbata cikin Sahih Muslim cewa, yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'khirati ar-rahli al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, abinda ke yanke sallar mutum matukar babu sutura a gaban shi abu guda uku ne. Abu na farko, mace idan ta wuce ta gabanka, ko da mai hijabi ce ballanta na mara hijabi, matukar ba sutura a gabanka lokacin da kake sallah, to sallarka ta kare, ta yanke, sai dai ka sake wata. Abu na biyu, jaki, idan jaki ya ketara maka gabanka lokacin da kake sallah, ita ma sallarka ta riga ta yanke, sai dai ka sako wata daga fari. Abu na uku, al-kalbul aswad, wato bakin kare. Waɗannan al'amura guda uku idan sun wuce ta gabanka yayin da baka da sutura, to baka da sallah kenan, sai ka sako wata sabuwa. Dan haka sai mutane su yi hatara. Wannan wajibi ne ga dukkan mutum, idan zai sallah ya tabbatar ya sanya sutura. Idan akwai katanga a gabanka, ka tsaya daidai saitin katangar ta yadda wani ba zai wuce tsakaninka da ita ba, shikenan, ba sai ka sa sutura ba. Dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun shigo masallaci, sukan yi rigingeniyar yin sallah a inda sawari suke. Sawari shine ginshikin masallaci. Wannan yayi kokari ya zo nan, ba wanda zai tsaya tsakiyar masallaci ya yi sallah a cikin su. Kowa yana kokarin ya tsaya inda wato ginshikin masallaci yake, dan ya zama masa sutura. To sai dai in akwai mutane a gabanka suna zazzaune kamar ranar Juma'a ko dan sauraron karatu, to kaga duk sahun da ke gabanka, mutumin da ke gabanka su ka iya sa shi ya zamanto shine sutura dinka, ta yadda in wani ya zo zai ketara tsakaninka da shi, zaka hana shi. To kaga wannan a cikin masallaci ma kenan, ballantana kuma idan mutum yana sallah a waje ko yana sallah akan titi, lalle ya kamata a kiyaye. Ma'ana ko da mutum ba ta ketara maka ba, mutane su ketara maka ma ka jefa su cikin hadari. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, mutumin da yake wucewa gaban mai sallah da ya san abin da ke kanshi na laifi, da ya gwammace ya tsaya har 40. To 40 na me? Shekara 40, wata 40, mako 40, kwana 40, sa'a 40, mafi karanci dai ka ce sa'a 40. To koda wannan ne kadai a ce da ka san abin da ke kanka na laifi, da ka gwammace gara ka tsaya har tsawon awa 40 sama da ka wuce ta gaban masallaci. Kaga wannan na nuna wucewa ta gaban masallaci yana sallah, wato laifi ne kenan. Sannan shi masallaci kuma lalle ne dauke sutura. Daukan sutura din nan wajibi ne, ba wai mustahabi ba, wajibi bisa ga zance mafi inganci. Wannan kuma yake cewa, na karanta wani hadisi da yake cewa, manzon Allah ya ce, an bujiro min da zunubai na al'ummata ban ga laifi ba mafi girma sama da laifin mutumin da ya haddace wani abu na Alkur'ani sannan ya manta shi. Wannan hadisin shi ma da'ifi ne, bai inganta ba, don hadisin da ya nuna cewa wanda ya haddace wani abu na Alkur'ani kuma ya zo daga baya ya manta yana da laifi, ko kuma ma la'anta ta hukan shi ko kaza, duk wannan hadisan ba su da asali cikin addini. Falala ne mutum ya haddace Alkur'ani, sannan kuma sakaci ne da hasara mutum ya manta, amma ba wani zunubi da shari'a ta yi tanadi ga mutumin da ya manta wani abu da ya haddace na Alkur'ani. Sai dai ku shaka babu ya yi hasaran falalar da ya kamata ya samu a matsayinsa na wanda ya haddace wani abu na Alkur'ani. Tunda wanda yake da haddace Alkur'ani, Allah ya bashi daraja, ya bashi falala sama da wanda ba ya da haddasa. Ko da gawawwaki aka tara, manzon Allah zai sa a binne su a cikin kabari ɗaya, irin yadda aka yi wa Qatla Uhud, wanda suka yi shahada a yakin Uhud. Ana haɗa mutum biyu mutum uku cikin kabari, yayin da aka kawo su sai manzon Allah ya ce, ayyuhum kana aktsara akhzan lilqur'an, wane ne cikin su yafi harda mai yawa? Idan aka nuna shi, sai manzon Allah ya fara gabatar da shi a gaba cikin sawa a kabari, kafin mai bi masa wajen hadda, kafin mai bi masa wajen hadda. To kaga haddan Alkur'ani tana da falala, ko shakka babu. Amma mutumin da ya haddace wani abu ya bari, ba a cewa yana da wani zunubi da aka yi masa tanadi ko la'anta. Duk wannan hadisai ne da'ifai marasa asali cikin addini. Wannan kuma yake cewa kai bayani dangane da yanka, cewa idan an yi wa mutum haihuwa, idan yaro namiji ne yana da hali, ya kamata ya yanka rago biyu, idan mace ce kuma ya yanka rago ɗaya. To idan mutum ya yi niyyar yanka biyu ɗin, alhalin mace ce aka haifa masa, shi ma ya halatta? Ya halatta, babu laifi idan ka yi da kyakkyawan niyyar samun lada. Duk wannan za ka shiga cikin umumin faɗin Allah ta'ala, faman tatawwa khairan fa huwa khairullah. Duk mutumin da yanzu ko yaro aka baka namiji a madadin rago biyu, sai ka yanka uku ko ka yanka hudu, matukar ba alfahari ka yi nufi ba, ba so kake ka nuna kanka kai wani ba ne, a'a kai ne don Allah, don neman yardan Allah, don godiya ga Allah, ya halatta ƙari akan abin da aka wajabta maka. Ko ragon laye ka tashi ka yanka ɗaya kai da mutanen gidanka, ai ya isa, amma a madadin ɗaya sai ka yanka goma, ka yanka nawa, ai yayi ƙarin lada ne. Ko hadaya ka je lokacin aikin hajji, ka yanka dabba ɗaya, Allah ya fi masaisara min alhadi, abin da ya sauƙaƙa na hadaya. Amma manzon Allah sai da ya yanka raƙumi 160 duk da hannunsa, 40 ɗin ya bari aka ƙarasa sallallahu alaihi wasallam. Ba wani attajiri a garin ku da ya taɓa yanka raƙumi 10 ma a aikin hajji, amma manzon Allah raƙumi 100 shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam, saboda ya fi kowa kyauta, tsira da aminci su tabbata gare shi. Da haka wannan ƙarin falala ne idan ka yanka rago sama da ɗaya game da ya mace, ko ka yanka rago sama da biyu game da ɗa namiji da Allah maɗaukaki ya baka, godiya ce ga Allah. Shi ya halatta mutum ya yi azumin wata uku? Bai halatta ba. Azumi, mafi tsawon azumi na nafila shi ne mutum ya yi azumi irin na Annabi Dawud, shi ne ka yi yau gobe ka huta, jibi ka yi gata ka huta. Azumin nafila ba shi halatta mutum ya jera wata ɗaya yana yi, don Annabi bai taɓa yi ba. Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta faɗa cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito a Kitabus Siyam, tace ban taɓa ganin Annabi na yawaita azumin nafila a wani wata ba sama da watan Sha'ban, tare da haka baya azuntar azumin ga watan gaba ɗayansa. Da haka daga lokacin da ka zo kai wata guda ɗaya tur, ba azumin farilla ba, ba kafara ba na nafila, a jere kai wata guda ɗaya, ka tabbatar bid'a kai, ka saba koyarwar manzon Allah. In za ka yi koyarwar manzon Allah, sai kai ka huta, kai ka huta, kai ka huta, haka ya dace kai. Litinin da Alhamis, azumi uku a kowane wata da sauransu. Ka kintace azumi da manzon Allah ya kuɗe sar cewa mutum ya riƙa yi, amma kullum manzon Allah yake cewa la sama man sama al-abad, la sama wala aftar, wanda yake azumi kullum ba ya da azumi. Shi bai yi azumi ba, shi bai sha ruwa ba. Shi bai sha ruwa ba, ballantana a ce bai yi azumi ba, shi kuma bai samu ladan masu azumi ba tun da ya yi kullum. Don haka ya kamata mu kiyaye wannan. La sama wala aftar. Yaya hukuncin yin birthday idan an kewayo ranar haihuwa ta kewayo a yi wa yaro bikin birthday? Wannan kiristanci ne, al'ada ce da bata dace da musulunci ba. Ba wani birthday a cikin addinin musulunci. Daga ranar suna yini na bakwai ɗin nan aka yanka wa mutum ragon suna, magana ta riga ta ƙare. Ka ce bari sati ya zagayo kai wani biki, ko sati ya zagayo ka sake wani biki, ko shekara ta zagayo kai biki, duk waɗannan bid'o'i ne. Sannan koyi ne da Kirista cikin al'adunsu, wanda mu al'umma ta addinin musulunci so ake muzanto al'umma mai cin gashin kanta, wadda ba ta kwaikwayon waɗansu ta'adu da al'adu daga wajen wata, sai dai a koya daga wajenta. Domin ƙa'idar koyo da kwaikwayo ita ce, kullum mai rauni shi ke kwaikwayon mai ƙarfi. A yayin da ka kwaikwayi Yahudu ko Nasara, abin da ka ɗauka shi ne yake da abin a koya, kai ba ka da abin a koya a wurinka. sai ka zama mai rauni, kai ne kaskantacce, wulakantacce, ka mai da shi ne mai daraja ɗaukakke. Da haka shirme ne mutanen mu suke zo ana wa yaro birthday ko cewa kansa ko yawa matarsa ko mai, duk wannan al'adu ne Kirista. Ya kamata musulmi ya tsarkake kansa daga wannan dabi'un, ba su dace ba. Allah ganar da mu. Wannan yana magana akan wato ainihin mutumin an yi magana akan Hawa a caɓa, cewa ka ce ya halatta mace ta hawa a caɓa, kun gani ya kamata ku rinka yi wa mutum adalci a cikin zance. Idan kuna saurare ku rinka ba da kunne, kuna saurare saurare mai kyau. Daga jin magana ta a ranar, in Allah ya baka fahimta da kaifin kwakwalwa, za ka fahimci cewa ban ce ya halatta ba mutlaqan. Domin abin da na ce, idan muka kalli larurar da mata suke fama idan aka ce ba za su hau ɗan acaɓa ba, to akwai larura. Amma idan sun hau kuma ga me kuma, ga illar jikinta zai goji jikin namiji. Mutumin da ya faɗi wannan kuma sai ka zo ka ce ya ce ya halatta mutlaqan. To ya kamata ku rinka fahimtar me ake cewa. Ko shakka babu, bai halatta ba jikin namiji ya taɓa jikin mace, sawa'un a cikin motar haya ko akan ɗan acaɓa. To abin da muka ce shine, a yau idan muka ce sakamakon haka bai halatta ba kowa ya hau ɗan acaɓa, mace ta hau bayan namiji ya goye ta akan mashin, ba mijinta ba, ba muharraminta ba, to abin da zai faru shine mutane za su samu kansu cikin kunci. Domin wannan fatawar ta iya yiwuwa ga wata, ba za ta iya yiwuwa ga wata ba. Wanda take akan titi da yake dandana akwai motocin haya, dandanan ta je ta dawo inda za ta, kaga in ta hau ɗan acaɓa neman fitina ne. Ya kamata ta tsaya ko da minti 20 ko minti 30 ne har bus ta zo ko taxi ta zo, don ta shiga ta tafi. Amma in ta hau ɗan acaɓa kaga neman rigima ne. Amma wanda take wani lungu inda taxi ba ta zuwa, ƴan bus ba sa zuwa wajen, to ya za ta yi da ranta? Kuma tafiyar kilomita 5 ko 10 ko sama da haka don ta je asibiti ko don ta je wani wuri, ko dai ka hana ta zuwa gaba ɗaya ko ka ce ta hau. To idan ta hau ya zanto kenan kofa ta buɗe, ta halatta mutlaqan dan ta hau, ko kuma ta hau alal larurati. Ta hau alal larurati a wancan lokacin hannu ce idan za a hau din sai a duba waye dattijo wanda ya san ya kamata. Hannu kwatanta yan acaɓa waɗanda suke masu ƙananan kaya da baƙin gilas su tsame, da kuma wanda za ka ganshi da hula, nace duk wanda kaga ya sa hula yana acaɓa to ba zai gudu da yawa ba, don ko in yi gudu hularsa za ta faɗi. Haka ne ko ba haka bane ba? To idan aka nemi masanin ya kamata wanda an hango, tunda dai larura ce kuma sai a sake yi. Fattakullaha da yammasta ta'atu. Sa'ilin nan kuma sai ne bayani akan cewa ya kamata a ce gwamnatoci ma su wadatar da mutane da motocin haya, musamman a ware motoci na haya waɗanda suke keɓantattu na mata. To duk mutumin da ya haka kuma sai ka zo ka ce waya ce ya halatta a hau ɗan acaɓa. Kai ka fahimci haka, ni ban faɗi haka ba, kuma ba na jin ku ma kun fahimci haka irin yadda ya fahimta ɗin nan. Ya halatta a rubuta suna akan kabari. Wannan yana daga cikin bidoyin wannan zamanin, bid'a ne. Abin da ake akan kabari bayan an binne mutum, daidai da kasar da za a tara ba a son ta wuce ɗani ɗaya. Idan ka taɓe yatsunka haka tsawon haka ya kai inci nawa? Ba zai wuce bakwai ba. Kaddara inci 10, kada tudun kabari ya wuce inci 10. Duk kabarin da ya wuce inci 10 Imam al-Qurtubi ya ce wajibi ne a sassabe shi a mayar da shi daidai wa daida. Ka duba cikin tafsirin al-Qurtubi cikin suratul Kahfi, ka sha mamaki. Ba malikiya muke ba? A duba a gani. Wallahi ce duk kabarin da ya wuce wannan yadda manzo Allah faɗa yace ya zama wajibi a sassabe shi, sai an dawo da shi yadda manzo Allah ya ce. To sannan kuma sai mutum ya dauki dutse sai ya sa a daidai kusa da kan mamacin, dan mutum ya shaida kabarin dan uwansa. Amma ba suna ake rubuta ba. Idan ka dauki dutse da kanka ka sa ka fada ƴan uwan cewa ko da kun zo makabarta ga kabarin dan uwan mu, dan ga alamar da na sa da dutse, sanya dutse din shine alama. Dan haka Abdullahi dan Mas'ud kafin ba ya mutu yayi wasici da shi, cewa ko da bayan na mutu idan kun zo gina kabarin na kare wuce tudu kaza, kar ku yi mun kuka, duk abin da ya san za a yi na bid'a sai da hana. Yace ku dauki hoge ku sa a daidai kusa da kaina, dan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma rubuta suna da katan allo, wane ya mutu, wallahi kuma ka sa julai ma kuma kuma a makabartar musulmi a watan Januwari duk sunan watannin arna da sunan gumaka kuma a watan kaga zulumatun baduha fawqa ba'd kenan. Wato matsalar tana da yawa, ya kamata mu kiyaye wannan. Amma nan duk wani gari ka je makabarta haka za ka gani ta musulmai, wato wanda ke nuna har yanzu sunna fa ba ta yadu cikin jama'a yadda ake bukata ba. Sai an yi aiki da gaske sosai da sosai. Ya halatta mace ta shiga makabarta eh ya halatta. Hujja ka duba ko da cikin Riyadu Salihin a kusa, hadisin matan nan da ta je ta tsaya a gindin kabari tana kuka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ta yace da take bayar Allah, ittaqillaha wahtasibi. Ki ji tsoron Allah, isbiri wahtasibi. Ki nemi, ki yi hakuri, ki nemi ladan danki da ya mutu. To bata san annabi ne yake magana ba, sai ta ce iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati. Tafi ka bani wuri dan ba kai aka wa mutuwa ba, shi yasa ka faɗi wannan magana. Manzo Allah ya ce kuma bai sai ya tafi. Sai bayan ya tafi aka ce da ita, manzo Allah ne kika faɗa wannan bakar magana. Sai ta tafi gidansa dan ta bashi hakuri. Manzo Allah ya ce innamas sabru inda sadmatul ula. Lokacin da kika yi abin, lokacin ne ya hakuri. Ba wai sai da kika zo nan gidan ki zo ki bani hakuri ba. Sallallahu alaihi wa sallam. Mahallu shahid anan manzo Allah ya same ta a wurin kabari. Kuma sunnar annabi ta nuna ba a yin kabari a gida, makabarta ake kai mutane abin ne. Don in a gida ne ya manzo Allah ya je gidan ta ya gani, a makabarta ne ya same ta kenan. Wannan ya nuna halattin mace ta je makabarta. Shine hujja ko ɗaya daga cikin hujjojin malamai wajen halattin mace ta je makabarta. To amma manzo Allah ya la'anci masu yawan zuwa makabarta cikin mata, zuwan su akai-akai shine aka haramta. Amma so ɗaya a shekara ko so biyu a shekara don ta je ziyartar makabarta, ta yi addu'a, ta dawo, ta raya sunnar manzon Allah, kuma zuwan makabarta ya tuna mata mutuwa, wannan ya halatta. Ko ka ce sunna ne saboda wancan hadisi da ire-irensa. Ina fatan kun fahimci wannan. Ya halatta mutum bayan ya kammala karatun Qur'ani ya ce sadaqallahu alazim, bai halatta ba, bid'a ne. Idan ya kammala karatun Qur'ani kawai shiru zai yi, ko kuma in yana da bukata ya roki Allah ya yi tawassuli da karatun da ya yi. Amma fadar sadaqallahu alazim baya cikin abin da annabi ya koyar. Bid'a ce wanda take ta kusa-kusan nan ma, ba wai wanda ta dauki wani dogon lokaci ba. Ina ingancin cewa mutum ko da ya mallaki kudin zuwa aikin haji ba zai je ba sai in a cikin makwabtansa ba mai jin yunwa? To ba wanda zai je aikin haji kenan har abada. Wai kuma ma sai an lissafa a nan dama mutum 40, mutum a nan hagu mutum 40, gabas da yamma, kudu da arewa. Na farko dai makwabtaka ba a iyakance ta da mutum 40. Wannan magana ce ta malamai Qurtubi ya hikaito a cikin tafsirinsa. Ina jin cikin tafsirin suratul nisa wajen fadin Allah ta'ala wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a. Amma maganar cewa mutum ba zai je aikin haji ba sai makwabcinsa ba ya jin yunwa, wannan ba gaskiya bane, ba hadisi bane, ba maganar sahabi bane, ba maganar tabi'i bace ba. Magana ce da take yawo a gari, kawai kitabun ra'as ne, maulanka mutane suke faɗa yadda suka so, amma ba wata hujja akai. Abinda ake cewa shine idan ka je aikin haji na farilla, ka je aikin umara na farko ka sauke, da na biyu da na uku, da ka je da ka ciyar da makwabcinka da ke cikin jin yunwa, da ka tallafa wa ɗan uwanka musulmi da ke asibiti baya da lafiya, da ka ɗauki nauyin mai wa'azi ka tura shi yankin Niger Delta ya je yi shekara guda ka ware albashinsa, da ka je aikin haji da ka yi wannan wanne ya fi, ko shakka babu yin waɗannan ayyukan ya fi zuwa aikin hajinka na nafila, ya fi zuwa aikin umararka na nafila da muke cikin Ramadana. Sai mutane su yi ta zuwa umara, kuma ga makwabtansu nan waɗansu wani ya wata shida a asibiti. Kan abinda kila abinda ake bukata a yi masa aiki naira 10,000 ko 20,000, baka tallafa masa ba. Wani an koro ɗansa a makaranta, wani yaro ya gama makaranta yana da result mai kyau sosai da sosai, zai iya ɗaukan shi a kowace jami'a a kwasa-kwasai waɗanda zai fito ya zama mutum al'umma ta yi alfahari da shi. Sai ka kasa biya masa kuɗin makaranta, sai ka zo ka haɗa ka tafi umara, ka je kai baka iya tawafin ba, kai baka iya sa'ayin ba, kuma ka je ku yi ta surutu a gindin Ka'aba kuna yi da mutane. Wani ya zo shi kaɗai, wani ya biya wa mutum biyu sun zo, ai da wani da mutum bako yake zuwa bane shi kaɗai ya zo, kuna ta yi da mutane, kuna cin nawa mutane, ba haka mutanen mu suke ba? Ina ruwanka, in ma rabi ya je ba shi kaɗai ya je ba, kai me ya shafe ka shi? Sai ya je shi kaɗai, ya zo da wani, wani ya faɗa kwatami. Waɗansu kalmomi da zaka ji ƴan kasuwa suna faɗa wa junansu, ai wani ya faɗa kwatami. Wato bana ba kamar bara ba kenan. Allah ciki yayi. Mace ce sai ta rasu, sai ta bar ƴa, sai ta bar miji, sai ta bar iyayenta guda biyu, me ya rabon kowanne a ciki? To ka je kotu mana a raba muku. Idan mace ta rasu sai ta bar ƴa ita kaɗai ba kowa, to sai ka bayyana shi kuma Allah, ai za ka samu rabonta. Fa in kanar wahidatan falaha nisfu, ita ƴar kaga rabin dukiya za a bata. To shi ko miji me za a bashi? Miji kuma za a bashi ɗaya cikin hudun dukiya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Kaga miji za a bashi kwata na dukiya ɗaya cikin hudu, ya a bata rabi. to sai iyayenta guda biyu da suke da rai, wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad, da uwa da uba kowa za a bashi ɗaya cikin shida. Shikenan wannan shine rabon. Amma kullun bana yadda in fada in raba mutane gado, kullun nakan ce mutane su je kotu a raba musu gado. Sai dai zan iya yin bayanin rabon kowa, amma tantance rabon su je kotu, dan kawa kowa haƙƙinsa a hannunsa ya je kotu. Saboda idan kana gangancin raba mutane gado, za a zo a baka labari ba yadda yake ba, sai ka raba rigima ta taso wata rana sai ka ga aiko maka sammaci daga kotu ana neman ka, fatawarka ta raba gado ba daidai ba, kai kuma ka bada fatawa ne gurgurdan yadda aka baka labari. Yanzu wannan takaddar dai wannan shine rabon kowa gurgurdan yadda wannan ayoyi suka nuna cikin suratul nisa'i. Amma a dauki rabon kowa a bashi, ita ya a bata rabi, miji a bashi ɗaya daga cikin hudu, uwa da uba a basu kowanne ɗaya cikin shida, wannan sai sun je kotun musulunci. Wannan mai tambaya ta ƙarshe yana cewa wai shin dan Allah barin gemu da ɗage riga shi kaɗai ne sunna? Yana cikin sunna amma ba shi kaɗai ba ne sunna. Yace domin wai shi ya lura akwai da dama idan suka ɗage, suka bar gemunsu suka ɗage rigansu, kuma sai ka ga wajen alƙawli ba sa cika alƙawli, ga cin amana, ga ha'inci, ga zamba cikin aminci, ga yaudara, ga dukkan waɗansu ɗabi'u marasa kyau. Ko shaka babu waɗannan musu kyauta ba, domin wannan baya nufin wannan ne kaɗai sunna. Duk ma wanda ya fahimci sunna a matsayin wannan abin ne kaɗai guda biyu sunna, to ya yi kuskuren fahimta. Ko shaka babu suna cikin sunna. Gemu sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aske shi kuma alama ce na mutum baya son ya tsayar da sunnar manzon Allah kenan. Kamar yadda mutum ya ɗage tufafinsa kar ya bari tufafi ya je kasa da idan sawu, wannan wajibi ne cikin addinin musulunci, ba ba mustahabbi ba. Lallai namiji kar tufafinsa ya kasa da idan sawu, wannan ko shakka babu haka ne. Amma dan mutum yayi wannan kuma shikenan sai ya zama yana jira kawai a busa ƙaho ya shiga aljanna ranar tashin kiyama, duk da cin amana da zai da rashin kyauta, wannan bai dace ba. Allah gane da mu, Allah fahimtar da mu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin ayar da muka tsaya a kan ta jiya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Me kuma yace ayar da muka tsaya kan ta?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafa. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
Ubangiji ya ayyuhalladhina amanu, ya waɗanda suka yi imani, la ta'kulu riba, kada ku ci riba, adhafan mudha'afa, ninki abin ninkawa. Wattaqullah, ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, dan ku zanto cikin waɗanda za su rabauta. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, ku tsoraci wuta wadda aka riga aka yi tanadinta, aka yi tattalinta lil kafirin, domin kafirai. Sannan wa ati'u Allah war rasul, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la'allakum turhamun, dan ajikanku a ranar tashin kiyama. Malamai sukan yi tambayar cewa menene abin da zamu fahimta karkashin kawo wannan aya da take magana a riba a tsakiyar ayoyin da suke magana akan yakin Uhud. An bude magana akan yakin Uhud tun jiya, wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Ayar da take bamu hoton kamar ga annabi nan na tsayar da mutane a fagen fama, kai da wani ku tsaya a nan, a jabalin Ruma ya ɗora mutane ya ce ku tsaya a nan, ko da kun ga kafirai na mana ɗiban karan mahaukaciya kar ku soko, har sai in na ce ku soko. Ko da kun ga suna mana ɗiban da shaho kewa ɗan tsako kar ku soko, sai na ce ku soko. To ana magana akan wannan, ana magana akan bishara ta aiko da mala'iku, ana magana akan kaza, sai aka zo magana kan riba. Ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, la ta'kulur riba, kada ku ce za ku yi mu'amala da riba. Domin al'aklu a nan gurin ba wai abin da ake nufi da shi shine ci ba, dan kar wani ce to ai mu ci kudin ruwa ne aka hana, amma in mun yi tufafi da shi babu laifi, in mun sai abin hawa babu laifi. Al'aklu anan ma'anarsa al'intifa, amfanuwa. Kar ku yi kowane irin dangin amfani, da kudin ruwa, ci, sha, sutura, mallakar gida, mallakar fuloti, mallakar abin hawa, yin sadaka, yin kyauta da kudin ruwa duk bai halatta ba, shine ma'anar la ta'kulu. Lakin Allah ta'ala abbara bil akli, Allah ya bada labarin al-aklu dan shine abin da yafi yawa sama da sauran, amma ba wai dan sauran kuma sun halatta ba. Adafa mudafa ninkin baninki, shine malamai suka ce abinda zamu iya fahimta garkashin wannan shine lalle mu'amala da riba abane da aka sani Laraba suna yi a lokacin jahiliya, musamman riba wadda take mafi muni ita ce riba wadda aka gina ta akan ninkin baninki, wadda idan mutum ya baka bashin naira 1,000 daga nan zuwa alhamis, idan alhamis ta zo sai ya zo wajenka yace imma an taqdi wa imma an turbi, ko dai ka biya ko kuma in kana bukatan sai gobe, to ni kuma zan kara maka wani abu akan naira 1,000. Kullum za a baka ka'ida akan cewa idan ka yadda kowane mako ko kowane wata in yayi baka biya ba to kaza ya karu, in yayi baka biya ba to kaza ya karu, tun kana bin mutum naira 1,000 sai wannan abu ya ninku sakamakon ribar da take hawa kai ya zama 2,000, ya zama 5,000, ya zama 10,000, kaga adafan mudafa kenan. Wannan ita ce riba mafi muni wadda mutane ke mu'amala da ita tun lokacin jahiliya, to sai Allah ya nassanta haramcinta a tsakiyar ayoyin da suke magana akan yakin Uhudu, domin a nuna mana cewa sojoji da za su tafi yaki bayan kyakkyawan niyya a cikin zuciyarsu da ikhlasi cewa sun fito ne litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dan kalmar Allah ta zama a sama, to dole ne kuma su tsarkake mu'amalolinsu na rayuwa, ya zanto ba sa mu'amala da haramun wajen ci ko sha ko sutura, matukar suna bukatan cin nasara a fagen fama to kar su zanto masu ta'amuli da riba a karkashin kasa. Dole su tsarkaku daga munanan ayyuka, aka kawo riba a matsayin misali, in ba haka ba sauran ayyuka ma kaba'irai ya kamata mujahidun sojojin yaki ya kasance sun yi kokarin nesanta su, domin taqawa tana ɗaya daga cikin abin da ke gaggauto nasarar Ubangiji a fagen fama, yin ta'amala da riba, mu'amala da riba kuma ya ta karo da taqawa. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu ar-riba adafan mudafa, wattaqullah, ku tsare dokokin Allah la'allakum tuflihun, dan a cikanku, wattaqun nar, ku ji tsoron wuta. Hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu ɗaya daga cikinku face Ubangiji yayi masa magana shi da shi a ranar tashin kiyama, ko tafinta babu, Allah zai maka magana kai da shi. Dan adam ya duba gaban shi ba komai, ya waiwaya baya ya ga wuta ta hararo shi tana kallon shi, manzon Allah yake cewa ittaqun nar walau bi shiqqi tamra, ku ji tsoron wuta, ku nemi kare kanku daga wuta, ku riki garkuwa daga wuta, walau bi shiqqi tamra, koda da rabin dabino da za ku tsaga ku baiwa miskini sadaka, in ma ba ku samu abin sadaka ba, to ballantana kana da abin da za ka bayar mai yawa, du ɗaya mu du biyu, buhu ɗaya buhu biyu, buhu ɗari buhu 30, kana da abin da za ka bayar don ka ciyar da miskini, ashe sadakan nan da za ka yi garkuwarka ce da tsaronka daga wuta a ranar tashin kiyama in ka yi da kyakkyawan niyyar, Allah ya baka lada. Shi ne wattaqun nar, ku ji tsoron wuta, allati uiddat lil kafirin, wadda an riga an tandeta domin kafirai, sannan wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun, sai Allah ya ce
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
وبنجزتي وسارعوا كوي هنزلي كوي غاغاوا إلى مغفرة من ربكم زوا غنيمان غافرة تمسمن دقوجن وبنجزنكو وجنة لكم الجنة عرضها السماوات والأرض wadda fadinta shine fadin sammai da ƙasa, wato fadin gidan aljanna shine ka hada sama ɗaya-ɗaya har guda bakwai, ƙasa ɗaya-ɗaya har guda bakwai, ka hada su wuri guda ka miƙar da fadinsu, wannan shine fadin gidan aljanna. To wannan fadin kenan, ba a yi magana tsawon ba. Malamin suka ce me yasa ba a yi magana tsawon ba sai aka yi maganar fadi? Suka ce galibi tsawon abu ya fi fadinsa, tunda har aka yi maganar fadin aljanna ya kai fadin sammai da ƙasai gaba ɗaya, to tsawon ta yafi ƙarfin kwatance kenan. Dan da me za a yi maka kwatance? Da sama da ƙasa za a yi maka kwatance, don su ne mafi girman halittar da kai ka gani. To da me za a kwatanta ma kuma yanzu, tunda fadin ma kenan, ina ga tsawon? Waɗansu malaman suka ce a'a, saboda fadin da tsawon duk ɗaya ne, domin aljanna mukabbaba ce, tana da ƙubba a samanta. Galibi gini da aka yi mai ƙubba kamar irin wannan shine ƙubba. To za ka samu da fadin da tsawon, inda injiniya ya san abin da yake ya kamata ya zama daya. To shi yasa suka ce aljanna a wannan tsarin take, tsawonta da fadinta daya. Jannatin arduha samawati wal ard, wannan aya da take jannatin arduha samawati wal ard, ko shakka babu tashbihi ne mai ban mamaki, domin an cire wato ainihin harfu tashbihi din, adatu tashbihi, amma an bayyana ta cikin suratul hadid, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدا للذين آمنوا بالله ورسله وتفاتن تكمر فاتن سمدكسا ننسى أكثر أداة التشبيه عشان أكثر عرضها كعرض السماء سمدن أسغوات بسيقة المفرد أنا نقول لكم سماء أهكاوت أسيقة الجمع عرضها السماوات والأرض وعدا للمتقين دومن أدنا مكا السماء لكي تكن كعرض السماء اسم الجنس wanda ya shafi kididdiga na sammai guda bakwai, duk da lafazin mufradi ne amma tunda ismul jam'i ne ya shafi jam'i kenan. Me ke nuna cewa jam'i ne, tunda anan an ce ardu has samawati wal ard, fadin aljanna shine fadin sama fadin ƙasa. Uiddat lil muttaqin, an yi tattalinta, an yi tanadinta domin masu takawa. A wurin wuta an ce uiddat lil kafirin, a wurin aljanna an ce uiddat lil muttaqin. Wato sai wannan ya nuna mana cewa da wuta da aljanna tana an riga an kammala su, an halicce su, an tattali abin da ke cikin kowace na abin da ya dace da ita. Wuta abin da ya dace da ita na azaba duk ina ciki, aljanna abin da ya dace da ita na hurul ini na ni'ima da komai da komai duk ina ciki. Dan an ce uiddat, wanda yake fi'il madhi ne mabni lil majhul, an riga an kammala, ma'ana rufi'atil aqlam wajaffatis suhub kenan, an riga an kammala ginin aljanna, an riga an kammala ginin wuta. A wuta sai aka ce lil kafirin, an yi tanadin ta domin kafirai. A cikin aljanna sai aka ce waddadul muttaqin, an yi tanadin ta domin masu takawa, waɗanda suke riƙon garkuwa tsakaninsu da azabar Allah, garkuwa ta imani, garkuwa ta aiki na gari, garkuwa ta ɗabi'u na gari. Imma baka san su waye almuttaqin ba, ayat ta fassara a gaba, allazina yunfiquna fis sarra wad darra, sune wanda suke ciyar da dukiyarsu fis sarra a hali na yalwa, wad darra da hali na kunci. Idan suna da akwai da yawa za su bayar da yawa din, idan suna da kadan za su bayar da kadan. Duk wanda aka ce kawo dukiya fi sabilillahi sai aku ne masu kudi, ni namu dan kadan ne, ku ne masu da yawa, shaida ce akan in ya samu da yawa din ba zai bayar ba. Duk wanda yake bayar da dan kadan, shaida ce akan in ya samu da yawa kuma zai bayar da yawa. Da haka mutum na koyawa kansa kyauta da sadaka ne dan abin da yake da shi, komin kankanin su shi ma yana cirewa yana bayarwa. Shi yasa sahabbai lokacin da za a je gazo Tabuk, lokacin da wani zai kawo dinari 400, wani ya kawo dinari kaza, Usman dan Affan ya kawo raƙuma da abin da ke kansa na laftun kaya da komai da komai, a daidai lokacin wani ya kawo mu da Nabi guda ɗaya na dabino, yace shi ma a hada, ko manzon Allah ya karba yayi masa addu'a ta alkhairi irin yadda yawa wanda ya bayar da yawa. Saboda al'ummar musulmi ana so kowa yayi tarayya wajen gininta, aiki ne na gayya, ba na wani mutum ɗaya ba, ba na wani attajiri shi kadai ba, aikin gayya ne, kowa ya zo ya kawo taimakon sa dan al'amuran sa ginu allazina yunfiquna fis sarra wad darra as-sarra halin farin ciki ad-darra halin damuwa na rashin lafiya ko halin lafiya da rashin lafiya ko halin wadata da talauci ko halin walwala da halin damuwa duk wanda ka fassara ayar yayi domin as-sarra abin da ke sa mutum farin ciki ai lafiya na ciki wadata na ciki walwala na ciki komai na ciki kishiyar haka ad-darra cuta na ciki talauci na ciki kowane irin abu allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra wannan ɗaya daga cikin sifar sa kenan wal kazimin al ghayz sannan kuma suna boye fushi idan an fusata su suna da daman su bayyana amma sai su ki bayyanawa sai su haɗiye shi domin kazimul ghayz abin da yake nufi haɗiye fushin ta yadda kai kokarin a fuskar ka ma ba a gane ka ji haushi ba ba kowa ke da yin wannan ba ba wai dan abin yafi karfin su ba wanda ya musu ba daidai din nan ba in suna so za su rama in zagi ne za su iya zagin sa in bakar magana ce su ma sun iya bakar magana dan ba su da makaranta akan titi kowa yake koya saboda haka amma saboda neman lada sai suka boye fushin kamar ba su ji ba wannan ko manzon Allah ya ambace su cikin hadisi cewa dukkan mutumin da ya boye fushi alhalin yana da ikon bayyana shi to ubangiji zai shigar da shi gidan aljanna ranar tashin kiyama ya ce zabo wanda kake so cikin hurul ini wannan hadisi ibnu majah ya rawaito shi hadisi ne wanda yake sahihi shine abin da za a baiwa mutum wato boye fushi kamar sadaki ne na hurul ini a ranar tashin kiyama sannan manzo Allah tunda ya san abin na da wahala sai yake cewa babu wani abu da mutum zai hadiya mai kuna wajen hadiyarsa irin a bata maka rai wanda ya bata maka ran zaka iya ramawa amma ka hadiye hadiye wannan shi yafi komai wahala a cikin rayuwa yadda dan adam yake shi kadai ma na son yayi zalunci ballantana an taba shi to dan haka amma idan mutum ya hadiye ya kyaleye kamar bai gani bai ji kamar bai ji ba ya gani kamar bai gani ba ko shakka babu wannan abin da ke tara mutum daraja a gobe kiyama amma ba kowa ke iya ba amma yulqaha illa allazina sabaru amma yulqaha illa dhuhadun azim ba mai iya wannan sai masu hakuri ba mai iya wannan sai waɗanda suke ma'abota babban rabo a ranar tashin kiyama shi yasa ɗaya daga cikin khalifatul muslimin ko umara'il mu'minin yana zaune cikin fadawansa can gefe ɗaya kuma ga bayi suna wasa da juna can gefe ɗaya kuma ga waɗansu talakawa suna ta abin nan da sauransu ana raha sai ɗaya ya ɗauki takalmin sa ya je jifan ɗayan sai ya samu halifa a kumatun sa na dama yayin da ya same shi a kumatun sa na dama shine amirul mu'minin fa sai waiwaya dan Allah ba san da idan an tashi zamu je shan ruwa gidanka ko ma'ana kamar ma bai ji me aka yi a nan gurin ba yana so kar ma ya nuna naga ka jefe ni talakkan ya damu sai ya nuna ma bai ma ji jifan ba yana magana da na gefan sa da talakan ya sake zagawa tana da ya bashi hakuri sai zagaya nan ya malam sa ido aya tana maka tsaya ne kamar dai haka ma'ana yana so ya mantar da talakan kar ma ya ji damuwa har dai talakan nan ya gaji ya tafi sa ma'ana waye zai iya irin wannan kazmul ghaiz kenan boye fushi kenan idan kai afuwa sai Allah ya daukake ka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abu guda uku waɗannan ababe guda uku haka suke yace ma naqasat sadaqatun min malin babu sadaka da ta taba tauye dukiya duk sadakar da zaka yi ba za ta rage dukiya ba sai dai ta habaka ta wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza ba abinda Allah ke wa bawa dadi da shi idan yayi afuwa fa sai ya ƙara dada masa daukaka da buwaya wa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allahu azza wa jalla duka wanda ya tawadu dan Allah ya shigo cikin taro bai nuna kansa ba dan matsayinsa na ilimi ko na sarauta ko na kudi ya saje da sauran ya ayyuhan nasu in yayi haka dan Allah shi ma Allah zai daukaka shi ababe guda uku haka suke tafiya da juna ubangiji ta Allah ce wal kadhimin al ghayz yasa da yawa daga cikin mutanen kirki sai a zage su sai su kawo su ji ba kuma bayan sun ji kuma in suna za su rama za su iya ramawa sai a faɗa musu bakar magana sai kasance kamar ba su je bayan kuma suma in sun ga dama za su iya ramawa ubangiji ta ala ce wal kazimin al ghayz sannan wal afina anan nas da masu afuwa ga mutane an yi musu ba daidai din ba sai su yi afuwa domin boye fushi daban afuwa daban wani ya iya boye fushi da nufin nan gaba ne zai rama amma idan mutum ya boye fushi kuma sai ya yi afuwa to kaga wani abin ne yake nan falala kuma da ya sake Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin ubangiji yana son masu ihsani masu ihsani tsakaninsu da Allah masu ihsani tsakaninsu da mutane ihsani tsakaninka da Allah shine kadai tashi da ibada shine manzon Allah ya fassara shi lokacin da mala'ika Jibril ya tambaye shi akhbirni an al-ihsan sai ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bota ta mu Allah kamar kana ganin sa dan in baka ganin sa shi yana ganin ka kaga takakken imani da tauhidi ne zai saka kai wannan shi yasa Allah ce bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur ihsani zakaninka da Allah kadaita shi da ibada dayan tashi subhanahu wa ta'ala ganin girman sa da jin tsoron sa ihsani zakaninka da mutane shine al infaq ciyar da dukiya kyauta daddatsar magana qaulun ma'ruf wa magziratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha mu'amalatu ba tare da algushu ba mu'amalatu ba tare da ha'inci ba sakin fuska idan ka gama da su manzo Allah ya ce la tahkarna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq karkare ni aiki na gari ko min kankantarsa ko da ka saki fuska ne ga dan uwanka dole sai mun yi kokarin koyan wannan duk wannan suna cikin ihsani to masu irin wannan su ne waɗanda aka tana din aljanna dan su wallahu yuhibbul muhsinin walladheena idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum su ne kuma waɗanda idan sun aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar barin wani wajibi alfasha sun aikata wani haramun aw zalamu anfusahum bi tarki wajibin wajaba alaihim ta hanyar barin wani wajibin da ya zama wajibi a kansu idan ɗaya daga cikin wannan ta faru me suke yi zakarullah nan take sai su tuna da Allah su tuna azabarsa su tuna rahamarsa su tuna aljanna su tuna wuta dandanan sai su rusuna su koma zuwa ga Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara man yaghfiru dhunuba illa Allah yo wane ne mai gafarta zanubi in ba Allah din ba ba mai gafarta zanubai sai shi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa zartsewa akan abin da suke na sabo alhali sun san sabo ne kokari suke su tuba wato bawa wanda yake aikata sabo abin da ake so kullun ya tuna girman azabar ubangiji da tattali na azaba da ya ga masu irin aikata sabo din sai wannan ya sai ya firgita ya tsorata sai kuma ya tana fadin rahama sai ya tana cewa ashe idan na tuba kuma za a karba to sai ya kokarin tuba gaba ɗaya ko rage yawan sabon zai wahala kila mutumin da ya saba waɗansu ayyuka na barna guda goma ya tuba gaba ɗaya gare su lokaci guda akan samu masu irin wannan imanin wanda suke saduda gaba ɗaya amma alal aqalli ka tuba daga mafi girman su mai bi musu mai bi musu mai bi musu ka zaɓi laifukan da suka fi kowanne girma ka yi ƙoƙarin hana kanka su bayan wata ɗaya ka zaɓi wanda yake bi masa bayan wata ɗaya ko bayan kwana kaɗan bayan waɗansu lokuta ka zaɓi wanda yake bi musu har sai ya kasance ubangiji ta'ala ya kankare zunubinka kuma kai ma mai wa'azi haka ya kamata ka ja hankalin mutane kada ka ɗauka cewa mutumin da yake laifi goma sharaɗin a karɓi tubansa sai in ya daina yin dukkan laifi guda goma a'a kowane laifi shi kaɗai a karan kansa laifi ne in ya tuba ya daina shi ko da yana yin ɗayan baya hana a ƙi karɓan tuban da ya yi daga wannan ɗayan domin kowane laifi ne da za a yi hisabi a kansa a karan kansa shi kaɗai rarragewa ɗin tana taimakawa mutum ya tuba gaba ɗaya rashin ragewa ɗin na sa zuciya ta ke ƙashe ya kasance ta bushe ba ma ta jin wa'azi sai kai wa'azi sai ya shiga ta kunnan dama ya fita ta kunnan hagu ina fata an fahimta ubangiji ya ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim kafin wannan hadisi ya tabbata cikin sunan na Abi Dawud da Ibn Majah da waɗansu daga cikin malaman hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba bawa da zai yi laifi bayan ya yi laifin da dama ta kama shi sai ya je ya yi tsarki sai ya yi sallah ya yi istighfari face sai Allah ya gafarta masa wannan laifin da ya yi ka yi wani laifi yanzu ko kin yi wani laifi na dama ta kama ka bayan ka yi laifin sai ka tashi ka je ka yi tsarki ka yi alwala sai ka yi sallar nafila raka'a biyu fi ayyi waqtin min laylin aw nahar saboda so kake ka tuba daga wannan zanubin sannan sai ka roki Allah gafara zanubanka manzo Allah ce duk wanda haka Allah zai gafarta masa ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim irin waɗannan sakamakon su shine gafara ta musamman daga wajen ubangijinsu wajannatun tajri min tahtiha al-anhar da aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gine-ginanta khalidina fiha sana masu dawwama a cikin ta wa ni'ma ajrul amilin madalla da sakamakon masu aiki kaga sai aka ce al-amilina ma'aikata ba masu surutu ba limithli hadha falyamal al-amilun don irin wannan sakamako ya kamata masu aiki su yi aiki masu himma su yi himma masu kwazo su kara kwazo sai ayata gaba Allah ce
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
an dawo bayani game da yakin Uhud bayan wancan wa'azi da ya gabata dan jan hankalin masu jihadi cewa su kimtsa su yi guzurin takawa dan tafiya wajen yaki bayan guzuri na kayan fada sai sun yi guzuri da tanadi na takawa da hali na gari da ihsani tsakaninsu da Allah da ihsani tsakaninsu da mutane Allah ya ce kad khalal min qablikum sunanun haqiqa sunnoni sun riga sun shude tun kafin ku fasiru fil ardi ku yi tafiya cikin kasa man ku gani fanzuru ku duba ku ga kaifa kana aqibatul mukaththibin yaya karshen masu kareta ayoyin Allah ya zama abinda ake nufi da sunnoni anan al'ummomi da suka wuce baya tsarai ku daban-daban mutane daban-daban karni daban-daban sun wuce a baya a tarihi sawa'un waɗanda suka yi hali na gari da kyakkyawan ƙarshen da suka samu ko waɗanda suka yi mummunan hali da mummunan ƙarshen da suka samu sun riga sun wuce baya a tarihi wanda ke nuna kuma ba za ku dawo ba don haka a yanzu nan da kuke tafiya a cikin rayuwarku yau wane ya mutu yau wancan ya mutu yau waccan ta mutu haka za ku tafi har ku zo ku ƙare wannan ƙarnin ya wuce sai wani ƙarnin daban kuma ku duba tarihin wanda suka wuce a baya ku gani mai kyakkyawan ƙarshe shine mummuni mai mummunan ƙarshe shine mai karanta ayoyin Allah hadha bayanul linnas wannan bayani ne haza dinnan ismul ishara ne zuwa ga alqur'ani wannan littafi da ake karanta muku bayanul linnas bayani ne da ake yin shi dan mutane wahudan kuma shari'a ce wa mau'izatan kuma wa'zi ne lil muttaqin ga wadanda suke masu takawa wa mau'izatun lil muttaqin wa mau'izatun da kuma wa'zi lil muttaqin ga wadanda suke masu takawa wala tahinu wala tahzanu la tahinu kada ku yi rauni dan karancin adadinku kada ku yi rauni dan karancin tanadinku wala tahzanu kada ku yi bakin ciki da damuwa kan wani adadi da aka kashe cikin ku a fagen yaki din ko wani adadi da aka ji mu rauni kar ku damu wa antumul a'laun ku ne mafiya daukaka in kuntum mu'minin in dai har kun yi imani da Allah ba yawan adadi da yawan tanadi ke sa a ci nasara a wajen yaki ba abinda ke sa a ci nasara a wajen yaki shine a samu imani din akwai wani adadi ko yaya yake akwai wani tanadi ba ku tafi hannunku ba komai ba amma bambancinku da abokanan adawarku su sun taho daga su sai makamansu ku kuma ga makamanku ga imaninku a zuci ga makamanku ga tawakkali ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ne muku dogara gare shi subhanahu wa ta'ala da haka a nan gurin ana zaburar da musulmai a wajen wannan yaki don an karkashe mutane da dama a cikinsu wajen mutum 70 suka yi shahada sannan kuma an jiwa manzo sallallahu alaihi wasallam rauni kamar yadda muka karanta a hadisi a jiya sannan kuma an karya masa hakuri kaga duk wannan wani abu ne da zai iya gadar da rauni jiki ya mutu sai Allah ce wala tahinu kar ku yi rauni ko alama wala tahzanu kar ku bakin ciki kan waɗanda suka yi raunukan ku ko waɗanda aka kashe din cikin ku waɗanda aka kashe din cikin ku masiruhum ila aljanna makomarsu ita ce aljanna tunda sun yi shahada waɗanda aka yi musu rauni wannan su ma lada za su samu babu wani rauni da mutum zai yi a wajen yaƙi da fi sabilillah face sai ya zanto sanadiyan samun lada wa antum al'alawun kuma ku ne madaukaka in kuntum mu'minin matukar kun kasance kuna da imani Allah ta
bi yamsakum qarhun faqad massal qawma qarhun mithlu وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
Ubangiji ya ce da su in yamsaskum qarhun idan ma wani rauni ya same ku a jika a filin yaki din faqad massal qauma qarhun mithlu su ma mutanen abokanan fadan kudin rauni ya samu ire-iren su kwatan kwatan wanda ya shafe ku lafazin al-qarhu ko a karanta shi kamar haka da yawa fa'un fataha al-qarh ko a ce al-qurh da haka qira'a ta tabbata guda biyu wata qira'a in yanfaskum qarhun wata qira'a in yanfaskum qurhun idan ka karanta shi da fataha ko ka karanta shi da dhamma waɗansu malaman suka ce duk ma'anarsa daya yana nufin rauni waɗansu malaman suka bambance malaman lugha kenan al-kisa'i da al-akhfash suka ce ma'anarsa daya da al-qarhu da al-qurhu kamar al-aqru da al-uqru kamar ar-ra'bu da ar-ru'bu suka ce duk ma'anarsa daya amma al-farra yace akwai bambanci yace al-qarhu wato rauni din kenan al-qurhu radadi da zafi na raunin shine al-qurhu idan muka fassara shi da wannan sai ya zanto idan wani radadi kuke ji sakamakon suka da mashi da sara da takobi su ma kafirai suna jin irin wannan radadin kamar da Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima in kuma mun fassara al-qarhu shine rauni to ai ba a jira da dadi sai irin rauni din ya samu in wani rauni ya same ku kwatan ku sun irin wannan ya same su mana idan yau sun yi muku lahani sun jiwa waɗansu daga cikin ku ciwo sun karkashe waɗansu sun yi shahada kuma kun jiwa waɗansu daga cikin su rauni kun karkashe waɗansu daga cikin su a yakin Badar da aka yi shine faqad massal qauma qarhum mislu lallashin su ake cewa ai dama makashin maza maza kan karshe mai dukan maza maza kan dake shi ma wanda ke daure mazaje shi ma mazaje kan daure shi wata rana ba wai abin ya shafe ku ne ku kade ba ko kuka fara musu yanzu da suka yi dinnan ba wani abu bane ba ma'ana ku sake sa himma da kwazo kar raunin da suka yi muku ya sa ku ji tsoro ko ku firgita ka ji da Allah yake lallashin mummune su fita jihadi sai kuma yace watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas watilkal ayyam wadantan kwanaki ne ko wadannan kwanaki ne nudawiluha bainan nas da muke jujjuya su tsakanin mutane addula ko al'idala ko almudawala abin da ke nufi yawmun laka wa yawmun alaik wata ranar ka samu wata rana ka rasa wa yawmun lana wa yawmun alaina wa yawmun nasru wa yawmun nufar haka ne mana wata rana a gare mu wata rana wani ne zai samu wata rana mu yi farin ciki wata rana a kore mu mu sha da kira haka rayuwa take abin da Allah ke nuna musu haka rayuwa take ba kullun ake kwana a gado ba ba kullun ake kwana a gado ba wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wata rana ka kwana a gado wata rana ka kwana a karkashin keso wata rana ka karkashin ka kwana a karkashin tukwane amma kabarta kenan kullubun unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu duk dan da mace ta haifa ko da ya dade ba zazzabi ba ciwon kai ba mura ba mashako watan wata rana za da ya dauka shi akan katako za a dauke shi a cikin akurukura ta daukar manja za a kai mutum makabarta duk wadatarsa duk kudinsa ba za a ce ku dauko motar da tafi kowace tsada ba duk sarautarsa ba za a ce a kai shi a mota mai jiniya ba za a kai shi makabarta a kurkura watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kwanaki ne waɗanda muke jujjuya su ga mutane irin yadda muka so irin yadda kudurin mu ta ga dama ubangiji yace waliya'lam Allahu alladhina amanu domin mummunai domin Allah ya bayyana mummune na sarari a gane su al-ilmu anan liya'lama ba wai dan Allah ya san mummune ba dan kafin hakan ya faru ya san mummune din amma ilimi iri biyu ne akwai ilimi na tumfil azal akwai ilimi na al-ibraz bayyana abu a sarari bayan ya sani ya sanar da sauran shi Allah ya san su wane ne mummune amma in yana so ya sanar da mu mummune sai ya shar'anta jihadi waɗanda suka fita suka tsaya su ne mummune waɗanda suka gudu su ne ba mummune ba shine waliya'lam Allahu alladhina amanu wayattakhidha minkum shuhada kuma Allah ya riki shahidai a cikin ku wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya san azzalimai waliyumahhisa Allahu alladhina amanu lafazin at-tamhis yana dauka ma'anan at-tathhir tsarkakewa waliyutahhira Allahu alladhina amanu wadansu suka fassara at-tamhis da cewa wato ainihin shine al-ikhtibar jarrabawa ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ودن سك فسر التمحيص تي واشيني التخليص دغ محيص يمحص محصن معنى تاتي ابو ان من فسر شي ده تاتيوا دون الله يتاتي ممني نغري ابنبنتين سو ده وند با نغري با ان من فسر شي ده تيوا ابيندا اكي نبي ده واتو اينشين تمحيص شيني تصركيوا دون الله يتصركي ممني دغ ذنوبانسو shi yasa sai su je yaki waɗansu su mutu, kisan da aka yi musu a wajen yaki ya zanto sanadiyar kankare zanubin da ya wuce baya nasu, ko a ji musu launi, raunin da aka yi musu ya zanto sanadiyar kankare zanubin da ya wuce a baya. Ko in mun ce abin da ake nufi da at-tamhis shine jarrabawa, Allah ya shar'anta jihadi dan ya jarraba su wane ne mummunai, waɗanda za su tsaya ba za su gudu ba, su wane ne waɗanda ba mummunai ba za su yi ta kawo uzuri dan su hana kansu zuwa yaki, za su yi kokarin halattawa kansu kowane irin uzuri da zai ba su damar su zauna a gida kar su je yaki. To ayat dai kowanne ka fassara shi da shi ma'anar ta fito fili, walimahisallahu allazina amanu, kuma Allah ya shar'anta yaki dan ya tace mummunai ko dan ya tsarkake mummunai, wayamhaqal kafirin, kuma ya kunyatar da kafirai, wato mahqul kafirin ma'ana shine halakar da su gaba daya, Allah dan ya halakar da su, ma'ana ga kadan daga cikin manufofi na yin yaki. Allah ya shar'anta yaki ba wai kawai dan ku je ku yi kisan kai ba, dan ku mummunai a ga cikin ku waye mai karfin imanin da idan an ce a tafi zai tafi, waye wanda yake zai tsaya yana bada uzuri na ƙarya?
Na'am,
kun ga ku da kanku sai ku gane junan ku, wanda in ba yaki ba za ku gane wannan ba. Dan haka yace ma kana Allahu liyazara almu'minin ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib, aw takra'a hatta yumayyiza alkhabisa min at-tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum ala alghayb, dan a bambance kaga wannan abin da sannan kuma Allah na sanya rike waɗansu ya arzuta su da shahada a cikin ku. Idan ana zaman gida ba za a yi shahada ba, sai an fita yaki za a yi shahada wanda take cikakken shahada din. Shahadar zaman gida ba ta kai ta fita yaki ba. To kaga wannan ma ɗaya ne daga cikin dalilin da suka sa aka shar'anta wato ainihin yaki. Sannan Allah yana so ya azabci kafirai, amma ku ne makamin yi musu azaba din. Yana so yi musu azabar duniya ba da wuta ba, ba ta hanyar saukar da tsawa daga sama ba, ba ta hanyar ambaliyar ruwan sama ba, a'a da hannunku. Qatiluhum yu'azzibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhi wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yuzhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Duk wannan wato hikimomi ne jihadi kenan. Sannan kuma wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, an shar'anta yin jihadi dan tutar Allah ta yi sama, litakuna kalimatullahi al-ulya kenan, kalmar Allah ta zama a sama. Wal mustada'afina min ar-rijal, sannan an shar'anta jihadi dan ku ceci masu rauni cikin mummunai waɗanda ake zalunta su, aka karkace waɗansu aka rusa musu gidaje basu je basu gane ba, sai ku yi jihadi dan ku rama musu. Kaga duk wannan wato hikimomi da yawa na yin jihadi. Amfanin koro irin waɗannan hikimomin dan masu zargin musulunci da cewa musulunci ya shar'anta yaki, wato akwai ta'addanci, akwai menene, dan su gane cewa yaki ko jihadi ba ta'addanci bane ba, yaki adalci ne ba zalunci bane ba. Dan Allah na son ya zaɓi mummune ne ya shar'anta yaki, dan Allah na son ya lallasa kafirai ya shar'anta yaki, dan Ubangiji ta'ala na son ya rike waɗansu a matsayin shahidai ya shar'anta yaki, dan Allah na so marasa ƙarfin da aka tauye musu haƙƙi a kwato musu haƙƙinsu ya shar'anta yaki. Yan umma musulmi na Filistin, inda ana yaki da ba za su yi shekara 50 cikin kaskanci wanda suke ciki ba a yau. Yan umma musulmi a Afghanistan, inda ana jihadi din na duniyar musulmai, da ba za su samu kansu cikin halin da suka samu kansu ba a halin yanzu. Yan umma musulmi a kowane yanki na duniya, a yankin Cambodia, a yankin Bulgaria, Turai ta gabas gaba ɗaya, inda musulunci ke shan wahala, ko in ce musulmai ke shan wahala, a irin su Romania, a irin su Albania, a irin su Bosnia Herzegovina, da duk inda musulunci ke musulmai ke shan wahala, inda ana jihadi na fi sabilillah da ba su sha wahala ba. Amma sojojin kasashen musulmai sojoji ne na rawar soja don tunawa da ranar samun yanci, ba sojoji ne na jihadi ba. Sojoji ne wanda za a busa badujala, a yi rawa, a buga kafa, a yi wane ne. Sojoji ne wanda suke nuna ƙarfin wuyansu idan mutanen ƙasa sun yi zanga-zanga suna neman yancin kansu, a turo su su karkace su, amma ba don su kwato wa al'umma yancin ta ba. Wannan shine takaicin da al'ummar musulmi take ciki a yau. Amma inda jihadi za a yi na fi sabilillah, musulmi zai ji daɗi, wanda ba musulmi ma zai ji daɗi. Don wanda ba musulmi din ba, ba wai zuwa za a kashe shi ba. Idan ya ce a'a na yadda ku kafa gwamnatin ku ta musulunci, zan ba da jizya, shikenan sai ya rayu. A ba shi kariya ƙarƙashin gwamnatin musulunci ta kare bukatunsa da muradunsa shi ma. Ashe jihadi adalci ne ba zalunci bane ba, shine walimahi sallahu allazina amanu wa yamhaqul kafirin. Sai Allah ya tabbata.
Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
وبنجي يا شيخ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إذا كنا طمانا ذاك شقاء الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الله بيرغايا بينا دما سجهاد سكنكم با ويعلم الصابرين Allah bai riga ya bayyana da masu hakurin cikin ku ba an gane su jaruman cikin ku ba san su ba kawai sai ku shiga aljanna haka cikin rububi ba a shiga aljanna haka cikin rububi sai an tantance sai an bambance ba dukkan fari yake kitse ba akwai farin da yake kitse ne akwai farin da yake rogo ne saboda haka dole sai an bambance dan haka Ubangiji ta'ala yake jarrabar mutane da takalif ku yi kaza ku bar kaza yi din da barin sai zanto unwani adresi na cewa wannan mai imani ne wanda ya tantance shiga aljanna wannan aya kamar da yace am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillah ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ayoyin da suna nuna Allah zai jarraba mutane dan a tantance masu imani na gari a tantance masu hakuri da suka tantance shiga aljanna walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabl kun kasance kafin yau kuna ta gurin mutuwa sahabbai tun a Makka suke cewa ayi jihadi bala Allah ce a kufu aidiyakum wa aqimu salata ku rike hannunku ba maganar jihadi ku dai ku tsayar da sallah ku ba da zakka tun a Makka fa har aka zo Inna Allah kita walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabl tun da can kuna ta gurin mutuwa kuna cewa a shar'anta yake a tafi ku je ku mutu ku yi shahada an gane ku min qabl an talqahu tun kafin ku gamu da mutuwa din kuna fatanta faqad ra'aytumuhu to a yau ga mutuwa din kun ganta ra'ayil aini wa antum tanzurun al-hali kuna gani da ido wato yadda kaida ta nuna shi ne duk wanda yake fatan jihadi 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 yake ta kururuwa da baka to in jihadi yazo shine zai gudu amma wanda yake maganan jihadi yake kimtsi yake shiri na karkashin kasa qiyamul layli azmul litanan da alhamis tabi'a ta gari hali na gari ya tsarkake bakin sa daga cin naman mutane daga zagin mutane daga raina mutane daga wulakanta mutane duk duniya ya dauka shi yafi kowa laifi ya dauke kansa a matsayin da Umar dan Khattab ko wani daga cikin magabata ya dauki kansa yace idan an ce ga aljanna ba wanda aka zai shige ta sai mutum daya cikin al'ummar annabi yace sai na sa rai cewa ni ne wannan mutum dayan idan an ce wuta kuwa kowa zai tsira guda daya ne zai saura zai fada cikin al'ummar annabi yace sai na tsammanin ni ne wannan dayan tsammanin farko sai ya saka aiki na gari tsammanin na biyu sai ya saka nisanci munanan ayyuka haka ake so ka zama tajma'u bainal khawfi war rajaa amma idan ka dauka kai tsarkakakke ne kai tsarkakakke ne kai ne mummuni sauran kafare ne kowa ba mummuni bane ko kadai ne mummunai ko goma ko ku 15 ko 20 ko ku 30 kun kafarta kowa ko kadai ne musulmai to daga lokacin da ka kafarta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tanada abin da zaka bada ansa cikin kafari da an tambaye ka da yawa daga cikin mutanen da mutum ba zai iya kyautata sallah ba in ka kalli sallar shi sai ka ci gyaransa karatun fatiha in kana so kai masa jafa'i sai ka ci gyaransa in ka ce karanta fatiha amma ya kafirta dukkan al'umma ya dauka shi kadai ne mumuni ya kafirta uwa ya kafirta uba ya kafirta yayye ya kafirta shugabanni ya kafirta talakawa ya kafirta masu kudi sauran shi kadai ne mumuni shi da wadansu ire-irensa su bakwai ko su takwas da za su yi lissafi idan an ce al'ummatul islamiyya su kadai ne sauran fa ba su bane ba a cikin su ba mai jihadi a cikin su ba mai tafsiri a cikin su ba masanin hadisi a cikin su ba masanin fiqh a cikin su ba wanda yake karatu na addinin da zai iya karantar da kansa ballan sanama ta sako mahaifiyarsa ko kan ko kanansa ko wansa dan Allah me muke dauka haka me muke daukan addini wasa bayin fa na Allah ne kai ne ɗaya daga cikin su lokacin da Allah zai halitta ka bai baka shawara ba ya saukar da wahayi akan ka ka bohayu sai ka tsaya kake bin son zuciya, sai dan ya kawata maka kyakkyawan abu. Afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat inna Allaha alimun bima yasna'un. Dan haka ya kamata mu kyautatawa sauran aljanna yadda muke kyautatawa kanmu aljanna, mu jiwa sauran tsoron shiga wuta irin yadda zamu jiwa kanmu tsoron gafa. Mu dauka cewa dukkan mu da yan uwan musulmi zamu iya yin daidai, zamu iya yin kuskure. Wannan na iya fina ta gefe kaza, ko shakka babu zan iya fina ta gefe kaza. Wannan na iya fina ta bangare kaza, ni ko na fina ta bangare kaza. Sai mun haɗu mu dukkan mu iyawa addini aiki, ni kadai ba zan iya ba, kai ma kai kadai ba za ka iya ba. Wannan ita ce ka'ida ta shari'a, kuma ita ce ka'ida ta hankali. To da duk masu hankali kamata su yi tarayya a kanta. Duk wanda ka jana cewa zamu yaki, zamu faɗa, shine wanda idan an karanta yakin zai gudu. Manzon Allah abin da ya faɗa cikin hadisi ingantacce, la tatamannaw liqa'a al'aduwi wasallu llaha al'afiya fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilali suyuf. Ku daina fatan haduwa da abokanan adawa, ku daina cewa Allah kawo faɗa, Allah kawo yaki, Allah kawo jihadi. Ku daina fatan Allah ya kawo faɗa ko haduwa, Allah haɗa mu da abokanan adawa, ku daina fatan haka. Fatan Allah ya kawo jihadi ya raya jihadi, eh haka ne, amma fatan Allah haɗa mu da abokanan adawa, ku daina yin haka, in ji manzon Allah. Yace fa idza laqitum wasallu llaha al'afiya, ku roki Allah ya warkar da ku, ya tsare ku, ya kare ku. Fa idza laqitumuhum fasbiru, amma in kun haɗu da su abokanan adawa din, to sai ku yi hakuri, ku tsaya, ku jajirce. Wa'lamu anna al-jannata tahta zilali suyuf, ku gane aljanna tana karkashin inuwar takobi. Shi yasa wani sahabi ya tambaye manzon Allah, me yasa aka ce shahidai da suka mutu a wajen yaƙi ba za a yi musu tambayar kabari ba? Sai manzon Allah ya ce, kyallin takobi ma ai ya ishi fitina, sai an sake musu wata fitinan a cikin kabari, mar rabbuka wa ma dinuka. Karan bindiga, kura da za a tayar a fagen fama ta ishe su fitina. Rugugin igwa da tankokin yaƙi ya ishe su musiba. To kuma sai an haɗa musu da tambayoyi cikin kabari, shi yasa duk wanda ya mutu karkashin wannan rugugin, litakuna kalimatullahi al-ulya, a kabari ba wanda zai tambaye shi komai, kawai salaman salama zai wuce, ba wanda zai ce masa komai. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Da kuna gurin mutuwa kafin ku haɗu da mutuwa din, yanzu gashi kuna ganin takiri da muzu, waɗansu ku suna jin tsoro, waɗansu ku suna gudu. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure, Allah ya shafe mana. Magana akan al-qanut, ya halatta ai al-qanut, akan manya ko bai halatta ba, gobe ku tuna mu insha Allah sai mu yi akan sa, sai mu wuce gaba. Assalamu alaikum.